This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na yammacin yau Lahadi, 31 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
A yau Lahadi, Papa Roman Francis zai taron Easter tare da dabin da batar mabiya ɗariƙa Katolika a dandalin St. Peter da ke birnin Vatican. Wani sabon fari ya bar miliyoyin mutane fuskantar yunwa a kudancin Afirka yayin da suke fuskantar matsanancin yanayi da masana kimiyya suka ce yana ƙara yin barna. Yau Lahadi, Turkawa sun kada ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomi kan yunkurin shugaba Tayyip Erdogan na ƙwato iko da birnin Istanbul daga hannun abokin hamayyarsa.
Kanan labarin kenan, gami yadda masana ke hasashen cewa mai yiwuwa ne a samu ƙarancin abinci a Najeriya. Sakamakon irin wajejen jibin da aka samu a sha'anin noma a ƙasar, inda rashin tsaro ya sa alatin da manoma da dama suka haƙura ga noman, suka runguma hannu sakamakon ayyukan 'yan ta'adda da suka hana noman alatilas. Hakan ya sa muka ji ta bakin wani manomi a Najeriya kan yadda yake kallon matsalar da ma yadda yake ganin za a magance ta.
Takin nan ya yi ɗan karen tsada matuƙa ya wuce ma tunanin manomi ko ɗan a Najeriya. Zo abin damuwa da ban tsoro, taki har yana neman zai kai naira 60,000.
Sai a biyo ma cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafi da shirin dandalin 'yan jarida tare da Muhammad Ladan daga Duwala a Jamhuriyar Kamaru, inda 'yan jarida kan haɗu domin fayyace zare da abawa akan al'amura daban-daban.
An buɗe wannan shari'a bayan shekara guda da kashe mace mai zurfi.
Haka
da farko an yi jinkiri ba don komai ba, saboda akwai wasu ma'aikatan leƙen asiri da suke da hannu dumuru cikin wannan kisan.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafe. Amma da farko sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. A yau Lahadi, Papa Roman Francis ya yi taron Easter tare da dabin batar mabiya ɗariƙa Katolika a dandalin St. Peter's da ke birnin Vatican kafin ya fara saka mutane albarka kamar yadda ya saba, yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan ƙoshin lafiyarsa. Papa Roma mai shekaru 87 ya isa wurin kan keken guragu don jagorantar taron da ƙarfe 10 na safe a cikin yanayi mai cike da gajimare da iska, inda aka watsa abubuwan da suka faru kai tsaye ga duniya. Bikin Easter shine tuna tashin Annabi Isa alaihi salam daga mutuwa, kuma shine ƙarshen mako mai tsarki wani babban bangare na kalandar Katolika wanda suke da mutane biliyan 1.3 mabiyansu. A jiya Asabar, Papa Roma ya jagoranci bikin Easter a fadar Vatican a gaban mutane kusan 6,000 daga sassa daban-daban na duniya, kwana guda bayan soke zuwa 'yan mintuna kaɗan kafin wani babban gangamin ranar Juma'a mai muhimmanci. Lamarin da ya sake faɗo tambayoyi game da lafiyarsa. Wani sabon fari ya bar miliyoyin mutane suna fuskantar yunwa a kudancin Afirka yayin da suke fuskantar matsanancin yanayi da masana suka ce yana ƙara yin barna. Wannan shine lamarin musamman ga ƙasashe da suka fi fama da talauci a duniya da waɗanda suka fama da rauni a 'yan watannin da suka gabata. Yankin ya yi fama da munanan guguwa mai zafi da ambaliya. Zambia da Malawi sun ayyana dokar ta ɓaci, kuma Zimbabwe yana iya fuskantar yin hakan a wani wurin rarra abinci a cikin karkarar Zimbabwe. Kwanan nan ma'aikatan agaji sun kawo agaji ga mutane kusan 2,000 da suke cikin mawuyacin hali. Mutane kimanin miliyan 20 na buƙatar taimako a yankin, kuma da yawa ba su samu ba. A yayin da ƙauyen Rimish na ƙasar Lebanon Kiristoci ke bikin Easter na farko tun bayan ɓarkewar yakin Gaza, mazauna yankin sun ce tashin hankali tsakanin Hezbollah da Isra'ila na janyo su cikin rikicin da ba su zaɓa ba. Kamar Kiristoci da yawa a wasu wurare a kudancin Lebanon, mazauna sun fusata kuma suna fargabar rikicin zai iya ratsawa da su, kuma ya tilasta wa iyalan tserewa ta dindindin daga kauyuka na kakanninsu dake kusa da iyakar Lebanon da Isra'ila. A farkon makon nan wani mazaunin Ramesh ya fuskanci kungun wasu mutane dauke da makamai da suke kokarin harba dokoki Isra'ila daga cikin kauyen. Wasu mazauna kauyen sun buga kararrawar coci don janyo hankalin mutane. Hakan yasa ƴan bindigar komawan yanki domin harba rokokin a cewar magajin garin Millat Al-Alam da mazauna Ramesh. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan sarfi da zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga hira da na yi ta wayar tarho da wani manomi da ke jihar Kaduna a Najeriya, Alhaji Adamu Makarfi. Inda na fara da tambayar shi abin da yake ganin ya kamata mahukuntan kasar su yi domin kauce ma jajayen yunwa da ake cewa za a yi a kasar sakamakon irin wajejin jibin da sha'anin noma ya samu a kasar, yadda yan bindiga suka hana yin noman da karfi da yaji a wasu shiyoyin arewacin kasar, inda ya fara kuro bayani kamar haka.
Da farko, kamar yadda kika yi shimfiɗa, hakika an samu matsaloli iri-iri ko kalubale iri-iri da ya fuskanci noma a Najeriya, musamman a arewacin wannan ƙasa, ta sanadiyar rashin tsaro da yake addabar wannan yanki namu a wannan ƙasa tamu Najeriya. Kuma muna fata harkar tsaron nan da gwamnati da al'umma kowa ya bada iyakar gudunmawarsa. To ni a ganina, hanyoyin da mahukunta ya kamata su bi domin a samu wannan matsala da muke fuskanta ta kauko ta sauki shine a kalli menene manoma suke bukata in an taimaka musu zai sanya noman ya inganta. Wacin harkar takin zamani, mu manoma mukan ce noma ba taki wahala, kuma takin nan yayi dan karan tsada matuƙa ya wuce ma tunanin manomi ko dan a Najeriya. Domin a yan shekaru da basu wuce biyu ba ana samun taki akan 5,000, amma yanzu abin damuwa da ban tsoro taki har yana neman zai kai naira 60,000 a buhu. Kin ga wannan ba karamin abin tsoro bane, musamman ga kananan manoma wanda yake babu kudade a hannunsu. Duk inda aka ce mutum zai yi noma ba taki, babu kudin da zai taki idan ba gwamnati ta shigo ciki ko mahukunta sun yi wani abu akai ba, to gaskiyar magana akwai ban tsoro harsashen da ake yi na ayyunwa. Muna roƙon Allah kada Allah ya kawo mana, amma gaskiya dole abin akwai ban tsoro, kuma mahukunta ya kamata su hamdarta a yi wani abu. Harkar rashin tsaro wanda ya addabi wannan yanki namu shine babban al'amari da yake cima manoma to a ƙwarya, wanda yake musamman manyan manoma. Kamar yadda kika sani kuma kika yi shimfiɗa cewa akwai gonaki masu ɗimbin yawan gaske waɗanda yake ba a iya nomawa sanadiyar rashin tsaro da muke yake addabanmu. Gani na gwamnati a matsayinta na uwa uba ya kamata gaskiya duk ƙaimin da za ta sanya a samu a kawo da wannan rashin tsaro a wannan ƙasa ta inda yake duk gonaki na manoma da manya da ƙanana ya kasance ana samu a noma su, shine babban abin da nake gani zai taimaka.
Na'am, sai batun tanadar da abinci da zaka ga wasu kasashe akan tallafawa da talakawan ƙasa musamman a lokaci da ba na girbi ba, don sauƙaƙe ma talakawa a yanayin da suke ciki, inda a zamanin baya can da a ƙasar Najeriya ma zaka samu akwai irin waɗannan manyan stores zaka gani a kusan kowace ƙaramar hukuma da ke ƙasar. Wani jan hankali zaka yi anan na ganin cewa an dada irin waɗannan tsare-tsare?
Eto, wato gaskiyar magana na ji daɗi da kika yi min wannan tambaya, domin a baya can a zamani inda gwamnatoci sukan yi kyakkyawan tsari akan harkar yadda za a samu abinci kuma a yi tanadin shi don irin abin da ake cewa ajiya maganin bakar rana, can baya muna yara akan ce marketing board, kuma shugaban ƙasa yanzu yana cewa za a yi wani abu mai kama da abin da ake ce commodity board, wato tsari ne na yadda za a yi tanadi saboda maganin bakar rana. Kin ga babban abin da ke addabanmu, misali bayan karancin abinci shine irin ƴan baranda da suke zuwa su sai amfanin gona a wajen manoma, wasu lokuta tun a gonakin ma suke bin su. In sun zo misali sun siya akan 20,000, kaga ba za a kai wata ɗaya ba ana sai da shi 40,000 ya ninka, wanda inda gwamnati ta shiga cikin irin wannan kamar yadda ake da manya-manyan rumbuna da ake ce masalas, in gwamnati ta siya duk lokacin ta ga alamomin zai yi tsada a fito da shi a kare ma farashin shi.
Alhaji Adamu Makarfi kenan, manomi a jihar Kaduna Najeriya, a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Sarfili ya shigo da cigaban labaran duniya.
Yau Lahadi Turkawa sun kada ƙuri'a a zaben kananan hukumomi kan yunkurin shugaba Tayyip Erdogan na kwato iko da birnin Istanbul daga hannun abokin hamayyarsa Ekrem Imamoglu, wanda ke da nufin mayar da 'yan adawa a matsayin masu ƙarfin fada a ji a siyasa bayan da suka sha kai a zaben bara. Magajin garin Istanbul Imamoglu ya cancanci Erdogan da jam'iyyarsa ta AKP a matsayin babban matsala a zaben shekarar 2019 da ya samu nasara. Shugaban ya yunkuro a shekarar 2023 ta hanyar tabbatar da sake zabansa da rinjayen majalisa tare da abokansa in kishin kasa. Sakamakon zaben na yau Lahadi na iya karfafa ikon Erdogan da ke da shi akan Turkiya memba ta NATO, ko kuma ya samar da sauyi cikin babban yanayin rarrabuwar siyasa da ake fama. Ana ganin nasarar Imamoglu zai kara rura wutar tsammanin zai iya zama shugaban kasa a nan gaba. Hukumar yaƙi da ta'addanci ta ƙasar Rasha ta sanar da cewa ƙasar Rasha ta gudanar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankin Dagestan da ke kudancin ƙasar yau Lahadi, inda ta tsare mutane uku. Rasha na cikin shirin kota kwana bayan wani harin da aka kai a wani ɗaki da yare da ke birnin Moscow a ranar 22 ga watan Maris, wanda shi ne hari mafi muni a ƙasar cikin shekaru 20 da ya kashe aƙalla mutane 144. Hukumomin tsaro sun tsare wasu 'yan bindiga uku waɗanda ke shirin kai wasu hare-haren ta'addanci a yayin da ake duba wuraren. An gano makamai masu sarrafa kansu da alburusai da wasu bamai da aka shirya don amfani da su, in ji kwamitin a yau Lahadi. Tun da farko dai kwamitin ya ce jami'an tsaron sun tare wasu da ake zargi da aikata laifuka a wasu gidaje da ke Machakala, babban birnin yankin, da kuma ɗaya daga cikin manyan biranen jamhuriyar Kaspis. Ba a samu asarar rayuka fararen hula ko na jami'an tsaro ba. Daga ƙarshe gwamnatin India ta ce tana kubutar da 'yan ƙasarta da aka yaudare su da aikin yi a Cambodia, kuma aka tilasta musu shiga cikin aikin zamba ko damfara ta yanar gizo. Ofishin jakadancin India a Cambodia yana aiki tare da hukumomin Cambodia, kuma sun ceto tare da mayar da Indiyawa kusan 250. Ciki har da 75 cikin watanni uku da suka gabata, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Randhir Jaswal a cikin wata sanarwa a ranar Asabar. Jaswal yana mayar da martani ne ga rahotannin labarai na India da ke cewa sama da India 5,000 ne suka makare a Cambodia, kuma ana tilasta musu yin zamba ta yanar gizo akan mutane da ke gida. Muna kuma aiki tare da hukumomin Cambodia da hukumomi a India don murƙushe waɗanda ke da alhakin wannan makirci, in ji Jaswal. Gwamnatin India da ofishin jakadancinta a Cambodia sun ba da shawarwari da yawa, suna sanar da mutane game da faɗa irin wannan zamba, in ji kakakin. Ofishin jakadancin Cambodia a India bai ba da amsa nan take ba game da buƙatar yin sharhi a yau Lahadi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da Allah kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa Douala a jamhuriyar Kamaru cikin shirin dandalin 'yan jarida tare da Muhammad Ladan.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin dandalin 'yan jarida. Kamar yadda muka saba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a yau ma a birnin Douala a kasar Kamaru za mu tattauna ne da bakinmu kan maudu'i guda biyu. Na farko dai za mu koma kan maganan wato shari'an kisa da aka yi madan jarida mai suna Martinez Zogo a shekaran da ya ga shekaran da ta gabata da yake an bude wannan shari'ar in mai ɗan jarida suke tunani akai baya da haka kuma kamar yadda kuka sani a kasar Senegal an gudanar da zaben shugaban kasa inda Basiru Diomaye Faye ya lashe wannan zabe a nan Kamaru lalle kuwa abin ya kawo maganganu iri-iri amma kuwa namu tambayan ko ince ta mu tambaya ita ce wani tasiri wannan zabe in ko ince wani darasi wannan zabe in zai ba mu a nan kasar Kamaru tare da mu a wannan zaure Zakari Sado kamar yadda kuka sani dan jarida ne wakilin DW a nan kasar Kamaru kuma wato dan jarida mai kula da sashin labarai a tashar Hausa 7 tauraruwar al'umma man Zakari Sado assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mu bashir ladan na makafatan alheri kuma nake gaida masu wato sauraron mu a fadin duniya
suna nan da yawa kuwa amma kafin masu sauraron mu akwai wani babban bako shi ma da muka gayyata wannan gayyata ce ta fari wato Halid Mama wanda shi ma dan jarida ne a tashar Dan Broadcasting System wato DBS a nan kasar Kamaru Malam Halid assalamu alaikum
wa alaikum salam Malam Bashir godiya nake da wannan gayyatar da kuka yi min kuma ina miƙa ma Malam Zakari gaisuwa haka ma ina miƙa masu sauraron mu gaisuwa
madalla Zakari Sado bara mu fara da wurinka saboda na san cewa ka bibi wato wannan labari a kasar Kamaru batun kisan Martinez Zogo tun shekarar da ta gabata kana yawan bincike akai akwai abubuwa da yawa da aka bayyana daga wurin yan sanda daga wurin yan jarida haka ma wurin wato hukuma gabaki daya to mun kai matsayin yanzu inda an bude wannan shari'a menene ra'ayinka akan bude wannan shari'a da aka yi a kasar Kamaru wato ranar Litinin da ta gabata kenan
an bude wannan shari'a bayan shekara guda da kashe Martinez Zogo
haka
da farko wayan jinkiri ba don komai ba saboda akwai wasu ma'aikatan lekin asiri da suke da hannu dumulo cikin wannan kisan kuma idan ka duba wato za mu iya cewa jami'an gwamnati ne shi sa gwamnati ta yi iya kokarin ta domin kaiwa ga wannan lokaci Mamu Bashir Ladan abin da zan iya cewa kisan Martinez Zogo ya ja hankalin duniya baki daya kuma bude wannan shari'a da aka yi muna marhaba kuma lauyoyi 39 ko ta wani shashi masu kare Martinez Zogo da kuma masu kare wanda ake tuhuma sun bukaci cewa
wanda ake tuhuma su 17 ko
eh su 17 yawa sun bukaci cewa ayi wato a gabatar da wannan shari'an kai tsaye a gidan talabijin ka gani abu
zamanin kowa ya gani
zamanin kowa ya gani saboda a gaskanta kuma kawo haske cikin wannan al'amarin saboda muna gani kamar da akwai matsarkashiya wanda ake neman yi wanda a gaskiya ba zai tasiri ga cigaban shari'a a kasar Kamaru ba saboda da akwai matsaloli iri-iri waɗanda muke nema muke ganin cewa har dai ba magance waɗannan matsalolin a bangaren shari'a a kasar Kamaru ba kasar Kamaru ba ta samu cigaba ba saboda wannan kisan da aka yi ba kodan farko bane Mamu Bashir Ladan da har yanzu ba a kawo fasai kan al'amura ba an kashe Samir Wazizi wanda aka dake shi har shi ma dan jarida ba mu san makomarsa ba yanzu ba sama da gawar sai yake ba an kashe wasu da dama kan nan kafin shi da har yanzu ba mu san makoma ba to gashi yake zama cewa Martinez Zogo ya samu karbuwa ne wannan saboda ainihin bankado badakalar da wasu daga cikin yan gwamnati suka yi da kudaden
da cikin wannan abin ne kaman shi wannan babban attajiri mai
wajen da Belinga
amma Belinga akwai su shi stand down way
wai da su masu mai koyo
da su yawa wai da su ne manyan wato da kin asiri masu kula da fannin da kin asiri a kasar Kamaru to ganin cewa wa'annan sunaye na nan Zakari Sado a ganin ka lalle ko za a iya cimma buri a bada gaskiyan shari'a yadda ya kamata
bayan Mamu Bashir Ladan bayan zaman shari'a da kai na farko na tattauna da Shale Chunga shi lawyer Amugo Belinga abin suke bukata ɗaya ne a sako Amugo Belinga domin suna ganin cewa bai da hannu cikin wannan kisan da aka yi wa suna kan bakan su da tun farko daga da aka rubuta cewa an sako saboda an gano cewa bai da hannu ciki da masu ne kuka kashe wansu sai zama na cewa alkalin wannan zaman na wannan kotun yayi watsi da bukatun su wanda su ba su dadin wannan zaman farkon ma da aka yi ba duk da cewa dai an dage har zuwa kuma 15 ga watan Afrilu wannan za sake wannan zaman Imam Bashir da na tattauna da Claude Asira lawyer gwamnati wanda yake kare martabar ainihin gwamnati saboda kasan akwai hannun jami'an leken asiri su masu leko ko da shauran su wanda ake gani cewa sun taimaka a wannan shashin yace min abu ne wanda yake da sarkakiya sosai saboda gwamnati ba ta da cewa sun taya ya baci haka ba dole ne a yi wata bita da kulle domin a wanke gwamnati cikin a cikin wannan al'amarin shi zai iya dauke wannan lokacin Imam Bashir
to Halid menene naka wato fahimta akan wannan shari'a da aka bude na Martin Zugo
da farko tukun na fara ce da Malam Zakariya faɗa wani kisa ne ji hankalin duka duniya gabaki daya saboda me saboda kisa ne tukun ya kasance mai kiyama bisa abinda aka sanar da mu a game da wannan to yanzu wannan bude shari'a ya kasance abu ne duk ɗan kamaru na so su san tafi da kaiwa da kawowa akan wannan matsala ana so abu ya nuna a duka gidajen television saboda in kuka tuna baya lokacin shekara 2019 bayan babban zabe an yi shari'a ka amma wani tabbannin gwamnati ta fannin zabe saboda shi Kamto bai yadda cewa ba shi bane ya ci zabe akan nuna a duka gidajen television haka yanzu ake bukata saboda kasance abin gaskiya
a wanda ya aka bada wancan sakamakon zabe a 2018 a yi shi shi ma hakan nan
haka ake
hakan zai iya yiwuwa kuwa nan kasar Kamaru
zai wuya domin yadda malam zaka yi fada gwamnati bai so ya bata sunansa saboda akwai mutane ma'aikatan gwamnati da suke ciki kuma kun san in ana abu da sunan babban attajiri a ciki shi ma yana tallafa ma gwamnati a daukan mutane wajen aiki da ta fannin wato economy zan fada haka da fara san abin da zan yi fada kan wannan shine akwai maganan boye a tunani na game da wannan saboda an ja lokaci da yawa bayan shekara ɗaya an zo kuma an daga an daga shi wannan shari'a me yasa ka daga me wujja me yasa ke daga nake ga ana so ai wasa da hankalin mutane a gajiyar da su saboda lokacin da za su janye hankalin su akan wani abu daban za ya
ta ce shari'a makamancin wannan akwai wato shi assis preliminaire da ake zaman farko da ake yi kowace bariya za ta bada nata sannan shi a kai yanzu a yi a duba a ga yadda ya kamata to yanzu wani irin shari'a ya kamata a yi Malam Zakari Sa'adu domin ya zama cewa an tsorata ko ce an wato an fadakar da masu nema maka yawanci lokaci wato su raza na 'yan jarida su kaskantar da mu su wulakanta mu kamar yadda aka yi wannan
amma Bashir da abu ne mai kamar wuya 'yan jarida su samu 'yancin su a kasar Kamaru ina so in tunatar da kai cewa Dulubijan
dan
jarida
ne na Bijan
ina ɗaya daga cikin 17 da ake tuhuma bisa kisan Martin Zogo kuma an kama shi da wasu dalilai ba kama shi da dalilin wannan karun ba amma sai ne mamaki
an taɓa tsare shi
aka tsare shi domin babu hujjuwa kansa amma wannan karun sai a kama shi bisa wasu dalilai ba dalilin Martin Zogo ba
wanda aka ƙara kuɗin man fetur
yawa wanda ya fito ya karu ba da
shi ne matasa suke
yace na matasa suke me yasa suke ba da ana yin abuwa karanto shi ta kama shi amma sai ne mamaki nan kasancewa sa cikin wani abin kaga yin haka na tauye hakkin sa ne shi tukuna Dunubijan bayan haka nan Muhammad Bashir da muna bukatar gaskiya cikin wannan al'amarin saboda kashe yan jarida gaskiya an ana yawan take hakkin su da cin zarafin yan jarida a wannan kasa mutum bai da izinin tofa albarkacin bakin sa sai ga cewa an kama shi ko kuma an yanke masa wasu wani hukunci wanda bai dace ba wannan muna kira da gwamnati cewa wannan shari'a da za a yi kamata ya ce an kawo haske muna bukatar a yi shi cikin gaggawa saboda daukan lokacin da yake yin nan gaskiya kamar da Halid ya faɗa yana gaje da al'umma amma sai dai yan jarida su sani cewa su ba sa gajiya har yanzu muna bin su da kafa domin ganin cewa an kawo sakamakon wannan abin wanda bai da hannu ciki a sake shi a yi adalci abin da muke bukata kenan
to a yi adalci tunda wannan shine maganan da aka ce muka zo kai bari mu taɓo wato modiyon mu na biyu a gurguje Halid kasar Senegal an yi zaɓe inda Basiru Jomai Faye ya lashe wannan zaɓe to a Kamaru dai kowa ya juya ya duba ya ce to gashi dai an nuna mana ga demokaradiyya ga shoransu kowa dai kawo irin nashi kuka irin na yan Kamaru to kai a garin ka wani darasi wannan zaɓe na Senegal yake ba mu a yan mu kasar Kamaru
daga sin demokratiyyar da ake a Senegal wannan zan fada tabbas ne amma kasan kamar gudu wuya a ce muna da shi saboda in kuna sane kwanaki baya minister Fula Tanganji ya fito ya hana wasu su yi tarun dangi akan wato za su zama waɗanda za su je gaba da
mai
gaban mai kisa yanzu a zaben da yake zuwa saboda ranar 29 ga watan Maris sun nuna cewa suna buƙatar shi kuma ya dawo a zaben shekara mai zuwa wato ni na so musan cewa ana buƙatar matasa su ma su zo gaba su san za su ja su kawo sanji amma tun da dai an nuna cewa ba za su ya samu yancin kansu ba shi dai su je yanzu su gubata sunayen su a suna wajen zabe kuma su yanzu da zaben su sun gabatar da abin da suke buƙata kuma mu samu matashi mai gaskiya kuma mai duban hangon nesa da zai yayi zo gaba mu san cewa za mu musabe shi mu ji dadi
to zakari sadu gashi nan basiru jama'i fai duk da samu ne kamar ni anan sa na ce ne ce dan matashi ya zo karkashin zaben da farko dai an yi tashi hankali kamar nan an kama yan adawa an kulle an yi waye shi kanshi basiru indiga kurkuku ya fito yau gashi ya zama shugaban kasa a ganin ka a kasar kamar an yi sa ayi duban abu makamancin haka a ce bari mu kuma mu kamanta demokradiya irin wannan
abu ne kamar wuya mun bashin da nan saboda muna da gurbatacciyar demokradiya demokradiyar kasar Senegal demokradiya ce ta kwarai wato tsohon demokradiya yadda muke gani a kasashen turawa yammacin Afrika sun ga sun ci gaba sun nisa sama da ainihin Afrika tsakiya wanda har yanzu muna mulkin kama karya idan ka duba a 1982 yayin da shugaban kasar Kamaru Paul Biya yahu mulki shugaba na yanzu na Senegal na da shekaru biyu amma yanzu za su yi kafada da kafada a taron kungiyar tarayyar Afrika wannan wani abin mamaki ne saboda wani lokaci kamata a ce matasa wato sun kasance masu cin gashin kansu da akwai matasa iri biyu mamba shi ladan da akwai matasa iri na Kamaru da akwai matasa iri na Senegal matasa iri na Kamaru sun mai da hankali su akan wasan kwallon kafa da kuma abubuwan da waɗanda ba zai tasiri a rayuwar su ba
da dia Senegal in ma suna kwallon kafa amma
su mai da hankali akan siyasa saboda me yasa mamu bashin saboda kishin kasa
kware da gaskiya
ba mu masu kishin kasa gaskiya ba masu kishin kasa kamar yammacin Afrika mamu bashin ladan wannan nasara ce ta demokradiya demokradiyan Kamaru da akwai aiki sosai saboda ba mu zo da dattabai wannan suka kwashe shekaru aru-aru suna jagorantar wannan kasar ba a gurguje ma bashin ladan shugaban kasar kamar Paul Biya na shekaru 91 da haihuwa shekaru 41 kan madafin iko yau shugaban majalisar da tabai na shekaru 91 na 90 afuwan shugaban majalisar dokoki na da shekaru 84 akan mulki waɗannan kadai gaskiya matsala ne ga kasar Kamaru
madalla madal zakari sado mun gode haka zalika Halid mamma muna matukan godiya a madadin masu sauraro gabaki a madadin abokan aiki da kuma ku bakin namu madalla muke so masu sauraron mu a huta lafiya Muhammad Bashir Ladan ni na gabatar da wannan shirin daga sashen Hausa na
Amurka
to da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
a yau Lahadi Paparomo Francis ya yi taron Easter tare da dubbatar mabiya 100 a Katolika a dandalin St Peter's da ke birnin Vatican kafin ya fara saka mutane albarka kamar yadda ya saba yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan koshin lafiyarsa wani sabon fari ya bar miliyoyin mutane suna fuskantar yunwa a kudancin Afirka yayin da suke fuskantar matsanancin yanayi da masana suka ce yana ƙara yin barna wannan shine lamarin musamman ga kasashe da suka fama da talauci a duniya da waɗanda suka fama da rauni a ƴan watannin da suka gabata yankin yayi fama da munanan guguwa mai zafi da ambaliya a yayin da ƙauyen Rimish na ƙasar Lebanon Kiristoci ke bikin Easter na farko tun bayan barkewar yakin Gaza mazauna yankin sun ce tashin hankali tsakanin Hezbollah da Isra'ila na janyo su cikin rikicin da basu zaba ba kamar kiristoci da yawa a wasu wurare a kudancin Lebanon mazauna sun fusata kuma suna fargabar rikicin zai iya ratsawa da su ne tilasta wa iyalan tserewa ta dindindin daga kauyuka na kakannin su dake kusa da iyakar Lebanon da Isra'ila.
Kuma sauraro baki daya kuma nan ne zamu nade tabarmar shirin na yanzu. Sai dan Allah ya kai mu da daddarwa sosai daga rabi a gugun Najeriya ne jar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 8 rabi a gugun GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarfi na Hassan da yake a gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai shi wannan nan duru da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Hawwa Sharif muku fata alheri daga nan Washington DC sai anjima.